الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 5 ga watan Jumada da akhira shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan uku shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah bada yake kafin darasi na yau wanda tambayoyi sukan iya gabata na'am
akram kala kamar da kalmar nan da Bahaushe ke cewa Allah ya yi duniya dan manzon sa kana da wani aibu a gani a gida
wai maganar da ake faɗa cewa Allah ya halicci duniya saboda manzon sa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam to abinda muke so mu sani jingina ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wata faɗa asali haramun ne sai da dalili in ma alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ce Allah ya ce kaza ko Allah ya yi kaza saboda kaza wannan dole sai kana da dalili in ma alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ubangiji ta'ala ya haramta mana mu kagi fada mu jingina masa ba tare da wani dalili alqur'ani ko sunna kamar yanda yin haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lissafa su daga cikin manya-manyan laifuka daga cikin manya-manyan zunubi kamar yanda yake fada qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم الشاهد وأن تقولوا على الله ما لا تعلم وبنجيجنكو يا حرم تاموكو فتر وتفتاكو جنجنا مسا أبند باكو دسن باكو دليل القرآن كو سنة كو شيء الله ياي كذا سبود كذا كو الله ياشي كذا وانا أسدي حرم haka kuma can ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul isra wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ubangiji ta'ala yace kada ka sake ka bibi abinda baka da masaniya game da shi kace an ce kaza alhali baka da dalili ko kace kaji kaza alhali kai baka ji ba ko kace ka gani kai baka gani ba Ubangiji ta'ala ya ce domin ji da gani da zuciya gaba ɗayansu kowanne za a yi tambaya game da shi a ranar kiyama to don haka kasancewar cewa Allah ya halicci duniya saboda manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wannan faɗa ce wadda haramun ne mu faɗa sai muna da dalili alhali babu dalili amma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da martabar da Allah ya masa ta wuce matsayin a ce an halicci duniya saboda shi amma duniya da Allah ya halice ta, ya halicci abubuwan da ke cikin ta na halittu mutun da dan wannan dan Adam da aljanna sauransu, Allah ya halice mu ne saboda mu kadaita shi, saboda mu bauta masa. An gane ko? Allah ya halice mu ne saboda mu bauta masa, kamar yanda yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ban halice aljanna mutun face sai dan kadaita ni a cikin ibada. Kuma duk wani abun da Allah ya halitta a ban kasa, Allah ya halice shi ne saboda ya zame mana taimako da agaji akan wannan bauta da Allah ya halice mu saboda ita. Dan haka hadisin da ake jingina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda cewa Jabir ya rawaito, wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa laula kama kulikati dunya, in ba dan kai ba Ubangiji ta'ala ya ce wa manzonsa, in ba dan kai ba da duniya ma gabaɗe ba a halice ta ba. Wannan hadisi hadisin ƙarya ne, kirkira shi aka yi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Amma matsayin da Allah ya masa da martabar da Allah ya masa, shi kadai ya san matsayin manzonsa a gurin shi. Duk wani matsayi da zaka iya kai shi in dai ba haƙƙi bane na Ubangiji subhanahu wata'ala ka dauka ka bashi, to matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce nan. Ubangijin da ya halice shi, shi kadai ya san darajar shi da martabar shi. Amma mu ce kaza Allah ya yi shi saboda kaza, to wannan haramun ne. Dole sai muna da dalili alqur'ani ko sunna, alhali babu dalili daga cikin alqur'ani ko sunna wanda ya nuna cewa duniya an halice ta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin da aka rawaito akan haka hadisi ne na ƙarya, laula kama khuliqati dunya, cewa in ba dan kai ba da ba a halicci duniya ba, wannan kirkira shi ne aka yi. To in ana tambaya bari ake a gama amsar tambaya, sannan kuma wanda yake da tambaya sannan ya yi, wannan shi ne ka'ida. Na'am. To wani ya je wata tambaya ta daban. Wannan aya tana magana ne akan sifa daga cikin sifofin Yahudu, wato shi ne Allah yake zanusu daga cikin sifofinsu. Wa in can cikin suratu Ali Imran su ne waɗanda da Allah. Wani ya je wata tambaya da daban. Na'am, je ka. A? Da ni kuma? Wai bambanci tsakanin basmala da at-tasmiya. Idan aka ce basmala, abinda ake nihi fadar bismillahi. Kamar yanda in aka ce hauqala, abinda ake nihi fadar la haula wala quwwata illa billah. Kamar yanda in aka ce istirja, shine fadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yanda in aka ce haidala, fadar la ilaha illallah. Kamar yanda in aka ce hamdala, fadar walhamdulillah. Amma idan aka ce at-tasmiya, shine wato ambaton Allah subhanahu wata'ala. Idan aka ce at-tasmiya kenan shine fadar bismillah. In ka ce bismillah ka ambaci ubangijinka subhanahu wata'ala. An gane ko? Sukan gamu sukan rabu. In aka ce kenan at-tasmiya da albas, wannan da basmala kusan ma'anar su daya. Fadar bismillahir rahmanir rahim shine basmala. Amma in aka ce at-tasmiya shine fadar bismillah. Amma in aka ce albasmala sai ka kai karshen kenan ar-rahim. Na'am.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wani ke tambaya kaman yana da gida, yare shi suna yami, amma kuma shi ne yake raye. Wai idan ya yi labaro ya je yami, kaman can zai ci gaba da masauki ko kuda ya je can cinye gidan shi ta fusa ta sauka.
A taƙaice mahaifansa a nan suke da magaran?
A shi aiki ne ya kawo
shi. Aiki ne ya kawo shi. Amma kuma iyalin shi, matar shi da ƴaƴansa a yi mai suke. Aikin idan ya kawo shi yakan kwashe tsawon lokaci ko kuma wasu ƴan kwanuka ne yake yi sannan ya koma? To wai misali mutum ne iyalinsa suna zaune a yi mai, yakan zo da magarami yayi aiki kwana da kwanuka sannan kuma ya koma. Idan ya zo nan kasar zai yi in ya koma ya cika, ko kuma in ya je can gudaguro ne in ya dawo nan zai cika sallah. Abin da muke so mu sani, inda iyalin ka suke nan ne garinka. Idan aka ce iyali, wato ita ce mace, wato da ƴaƴa, ko da baka da ƴaƴa mace ana kiranta iyali. An gane ko? Kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya faɗa ga wato Annabi Ibrahim alayhi salam, lokacin da Allah ya turo mala'iku su bashi albishir in cewa zai samu ɗa mai suna Ishaq, bayan haka kuma zai ga jikansa za a bashi jika mai suna Yaqub. Kamar yadda matarsa da ta yi mamaki game da wannan albishir, yaya za a yi tsakanin dattijo da dattijuwa wato a samu ɗa wanda ya saba ma ɗabi'a, ya saba ma al'ada. Kamar yadda ta faɗa, ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa haza ba'adi sheikha inna haza da shehun ajib. Ta ce a alidu, ta ce yanzu aihuwa zan yi, wa ana ajuzun alhali ina dattijuwa wa haza ba'adi sheikha. Ta ce gaba mijina kuma shi ma dattijo. Ta ce inna haza da shehun ajib, lalle wannan al'amari ne wanda ya kai matuƙa a wajen mamaki, samun ɗa tsakanin dattawa. Mala'ikun suka ce da ita, a ta'ajabina min amrillah, shin yanzu mamaki zaki game da lamarin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala? Karki manta fa shine yake da iko akan kowa da komai. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt. Jin kan Allah da albarkatunsa su tabbata a kan ku ahlal bayt, ya ku iyalin gidan Ibrahim. Ita kadai ce a lokacin nan ba ɗa ba jika, amma Ubangiji Ta'ala ya kiraye ta da sunan cewa iyali. Don haka a takaice, inda matarka take da ƴaƴanka nan ne garinka, in ka je dole za ka cika sallah. An gane ku, ba maganar kasar kenan. Gulaguran da ya zo nan da magarin, idan kwanuka ne zai yi, ba za su wuce ba kamar kwana 20 ya koma, to wannan zai yi kasarin sallah tsawon kwana 20, kamar yadda hadisi ne ingantacce ya gabata a cikin darasin mu na Bukhari. An gane ko? Riwaya ta Abdullahi dan Abbas yake cewa mun yi gulaguro da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muka ci gaba da kasarin sallah, yace wajen kwana 20, yace dan haka ko yau muka yi gulaguro za mu yi kasarin sallah kwana 20, in mun cike kwana 20 mun dora dole za mu cika sallah. Tare da cewa jumhurin malamai su suna gani iya adadin kwanukan da matafiyi zai yi gulaguro a inda ya je su ne kwana 4, idan zai wuce kwana 4 dole ya cika sallah. To dan haka kenan, anan in ya zo inda ya tabbata zai wuce waɗannan kwanuka, to anan cika sallah zai yi domin sunan shi mazauni. Lokacin da ya kama hanyar zuwa ya mai, akan hanyarsa zai yi kasarin sallah. In ya isa inda iyalinsa suke, dole zai cika sallah ya je gida. Karin fa'ida, misali mahaifanka suna nan da magaran, matarka tana muradi. An gane ko? Idan ka zo nan da magaran, inda mahaifanka suke ba gida ba ka zo, matsayinka ɗan bulaguro ne, inda matarka take nan ne gida. In ka je can cika sallah za ka yi, amma in ka zo nan in yan kwanuka ne za ka yi, to za ka yi kasarin sallah sannan ka koma. A darasi da ya gabata, da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun gama littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen layya. Ko mu ce baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen layya. Bayani ya gabata game da ma'anar layya, ko kuma mu ce kalima ta al'abahi a yare wanda yake na larauci da kuma shari'a. Lafazin al'abahi jam'i ne na ubhiyya. Idan aka ce ubhiyya, wato suna ne na dabbar da ake yankawa a lokacin wallaha, domin lafazin ubhiyya an tsago sunan ne game da lokacin da ya halatta wato a yanka ita wannan dabba. A shir'ance, idan aka ce layya, ko mu ce in aka ce ubhiyya malamai suka ce ma yuzbahu min bahimatil an'ami fi ayyamin nahari taqarruban ila Allah azza wa jalla, wato abinda ake yankawa na dabubin ni'ima a kwanuka waɗanda suke na layya domin neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Bahimatul an'am ya hada wannan jinsi guda uku, raƙuma da shanu da ƙanƙanan dabobi, su ne awaki da tumaki da awaki. Waɗannan su ne ake kira da bahimatul an'am, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa walikulli ummati ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'is al fakir, wa kuma fakulu minha wa at'imul ba'is al fakir walikulli ummati ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kenan bahimatul an'am su ne raƙuma da shanu da tumaki da awaki, don haka jumhurin malamai sun tafi akan cewa baya dacewa ka kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yanka wata dabba da sunan layya in ba daga cikin bahimatul an'am, in ma raƙumi ko sa ko tinkiya ko akuya. Kenan shine suka ce ismun liman yuzbahu min bahimatil an'ami fi ayyamin nahari bi sababil idi taqarruban ila Allah azza wa jalla, wanda layya abu ce wanda Allah ya tabbatar mana da ita a cikin Alqur'ani haka da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dalili daga cikin Alqur'ani fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa salli li rabbika wanhar, kai salla saboda ubangijinka wanhar, ka soke layyarka saboda shi. Wannan aya ita ce dalilin da malamai suka tabbatar game da asali game da layya a cikin Alqur'ani. Hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan babi sun wuce a lissafa, wanda hadisin da malamin ya zo mana da shi bayani ya gabata a kansa. Hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa dhahha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi kabshaini amlahaini aqranai dhabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifatihima. Anas Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yayi layya da raguna guda biyu, amlahai wato waɗanda suke kenan ƙasa-ƙasa. Shi ne malam ya fassara mana kalima ta amlahai, kalima ce musanna mufradi da kenan shi ne amlah. Shi ne malam ya ce ayil akbar allazi fihi sawadun wa bayad, wato shi ne ƙasa-ƙasa kenan wanda a jikinsa ke akwai launi na baki da fari. Aqranai waɗanda suke masu manyan ƙaho, zabaha kuma biyadihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da hannunsa ma'abucin albarka ya yanka wannan raguna. Wa samma wa kabbara, manzon Allah ya ambaci Ubangijinsa yayi kabbara a lokacin da zai yanka wannan layya. Manzon Allah ya ce bismillahi Allahu akbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dura kafarsa wato akan sharin wuyan wato ragunan a lokacin da zai yanka. Kenan da aka kada manzon Allah ya sanya kafarsa ya take wuyan, hikima anan wato domin dabbar wato ta huta a wajen wannan yanka kada ta wahala, domin idan ba a take ba za ta ringa halba-halba lokacin da ake yankawa. Shi kuma duk wani salo wanda za a hutar da dabba a wajen yanka kada ta wahala, to an shar'anta mana ladabi ne daga cikin ladabba na yanka, don haka ake daure kafa a dan take wuya wukar da za a yi yanka a wasa ta ba dan komai ba dan a hutar da dabba, kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim riwaya ta Abu Ya'la shine Shaddad ibn Aws Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa inna Allah ta'ala kataba al ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinu al qitla wa idza dhabhatum fa ahsinu al dhabha waliyuhidda ahadukum shafratahu waliyurihza bihata. Ash-shahid manzo Allah yace Ubangiji ta'ala ya wajabta kyautatawa akan dukkan komai, duk abin da zaka yi ka tsaya ka kyautata. In za ku yi kisa, wato ku kyautata kisa. In za ku yi yanka, ku kyautata yanka. Manzo Allah sai yace dayan ku wato ya wasa wukarsa. Manzo Allah yace domin ya hutatar da abin yankansa. Haka Aisha Allah ya kara mata yadda, hadisi ne ingantacce na cikin Sahihu Muslim. A ranar layya tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa an zo masa da wani rago wanda yana da yanzu fi sawadi wayabruku fi sawadi wayabruku fi sawadi. Aisha tace yana kallo a cikin baki, ma'ana rago ne wanda yana da kwalli, sannan kuma kafafuwansa suna da launi na baki, sannan kuma cikinsa kuma yana da baki. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Aisha halum min mudiya. Manzon Allah yace kawo wuka. Manzon Allah yace ma Aisha ki wasa ta, Aisha ta wasa wuka ta kawo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kada wannan rago yanka. To dan haka anan hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan zai yanka dabba in an kada yakan dora kafarsa wato akan wuyan ya take ba dan komai ba, dan ya hutatar da ita. A takaice wannan hadisi shine hadisin da malam ya zo mana da shi, wanda ke bayani game da cewa layya abu ce wanda Allah ya shar'anta mana akan sunnar manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Wani yakan iya cewa hadisi ɗaya ta kamalan ya zo da shi a babun, tare da cewa hadisai waɗanda suke bayani game da layya sun wuce a lissafa. Sai mu ce kada mu manta sharadin da malam yayi game da wannan littafi, ba zai shigo da wani hadisi sai hadisi wanda yake muttafaqun alayhi, wanda Bukhari da Muslim sun yi ittifaki akan ingancinsa. Ko da al-Imam al-Bukhari ya kadaita da fitar da hadisi ko al-Imam Muslim, to baya kan sharadin malam game da wannan littafi sai hadisi wanda yake muttafaqun alayhi. Dan haka malam ya wadatu da wannan hadisi daya kamar yadda zai bayani a takaice ya gabata akan sa. زامو تاشي للتعفين قبا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العشر با الحديث الحادي والتسعون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والهندة والشعير والخمر ما خامر العقل ثلاث. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. ما لم الله يجيكم ساكي فتا وانا لتا فيني وانا كي بياني جمدا كوكنشا وكنشا كايشا. لفظن على أشربا جمعينينا شراب. إذا أكتش شراب معنا أبند أكيشا. كمر يندي in aka ce al-at'ima, al-at'ima jam'i ne na ta'am, kayan ci kenan shine ake kira da al-at'ima. Kenan idan aka ce al-ta'am kenan abinci. Galibi malamai sukan haɗe waɗannan abubuwa guda biyu a ƙarƙashin babi ɗaya, sukan yi kitabul al-at'ima wal ashriba. To shi kuma malam anan sai ya dan bambanta, domin wato babul at'ima ya gabata, anan sai yayi kitabul ashriba, littafin da ke bayani game da wato hukuncen kayan sha. Malam sai ya zo mana da hadisi na Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, ke fada cewa lalle mahaifinsa Umar, Allah ya yadda da shi, wata rana ya fada akan minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan dalili ne wanda yake nuna mana wato shar'ancin yin khutba ko wa'azi akan minbari. musamman in ya kasance taro yayi taro, to ya kamata wanda ke bayani ya zamanto yana wuri wanda yake kololuwa ba dan komai ba, wanda yake na nesa shi ma ya hango shi, kuma sauti ya ringa kai inda ake bukatar ya kai. Shine yace lalle Umar Allah ya kara masa yadda wani lokaci ya fada akan minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace amma ba'd, wato bayan abin da ya gabata na godiya ga Allah subhanahu wataala da salati ga manzonsa, domin yana daga cikin ladubba na khutuba da wa'azi farko mutum yayi yabo ga Ubangiji subhanahu wataala ya gode masa, sannan yayi salati ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai ya zo da wannan kalima ta amma ba'd, wanda yin amfani da kalima ta amma ba'd a wajen khutuba da wa'azi, to wannan yana daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ka rabe tsakankanin waccan godiya da kai ga Ubangijinka da salati da kama manzansa, kuma da bayanin da sakon da kake so ka gabatar, kenan ka rabe tsakankanin su da wata kalima. Malama wasu malamai sun tabi akan cewa amma ba'd tana daga cikin babbar kyauta daga cikin kyautukan da Allah ya ma Annabi Dawud alaihi salam, kamar yadda suka fassara fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratu Dawud, ko mu ce suratu Sad, wa atainahu lihikma wa fasla al-khitab, suka ce faslu al-khitab shine amma ba'd. Kina wannan yana nuna mana sunna ce ga mai khutuba da mai wa'azi bayan ya gabatar godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya zo da kalima ta amma ba'd. Kalima ta amma ba'd abinda take nihi kenan bayan haka a Hausa kenan, bayan haka kenan, bayan abin da ya gabata kenan, ga wani sako da zai biyo baya. Shine yace ayyuhan nas, yace ya ku jama'a, innahu nazala tahrimul khamr, ku san da cewa haramta giya, haramtar da giya, wato ya sauka daga wajen Ubangiji subhanahu wataala. Haramtar da giya, wato ya sauka daga wajen Ubangiji subhanahu wataala, ma'ana Allah ya turo sakon da ke nuna cewa giya haramu ce. Kamar yadda bayani ya gabata, ita giya a farkon musulunci halaka ce, balma tana daga cikin ni'imomi na Ubangiji subhanahu wataala da ya jaddada ma bayinsa, kamar yadda na cikin suratul Nahl, wanda suratul Nahl sura ce makkiya, Ubangiji ta'ala na faɗa wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakran wa rizqan hasana inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yaqilun. Ubangiji ta'ala yace wa min samaratin nakhili, daga cikin ƴaƴan dabinnai, wal a'nabi da ƴaƴan inabi, tattakhizuna minhu sakran, Ubangiji ta'ala yace kukan riki sakaran kayan maye ita ce giya, wa rizqan hasana da arziki wanda yake kyakkyawa, ku yi giya ku sayar da ita, kuma in kuna so ku sha ku yi maye. Sai yace inna fi zalika, game da wannan horewa da Ubangiji ta'ala ya muku, ƴaƴan dabino ku tsuma su ku yi giya, ko ƴaƴan inabi ku tsuma su ku yi giya, akwai dalili mai nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wataala da kaumin yaqilun, ga mutanen da suke hankaltar inda aka sa gaba. Wannan aya Ubangiji subhanahu wataala yana gura ma mu'minai, wato akan wata ni'ima da ya musu daga cikin ni'imomin sa, wato ita ce ni'ima ta giya, wannan a farkon musulunci kenan. Bayan an koma Madina, Ubangiji subhanahu wataala da mu'minai suka ma manzansa tambaya game da lamarin giya da caca. Ubangiji ta'ala ya turo da sako, illa kasancewar a ƙarƙashin sakon babu dalilin da ke nuna haramci game da giya. Ubangiji ta'ala ke faɗa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ubangiji ta'ala yace suna maka tambaya game da giya da caca. Ubangiji ta'ala yace kul ce da su fihima ismun kabiru, game da giya da caca akwai laifi wanda yake mai girma wanda a sababin shan giya ko caca to akwai laifi mai girma da ake dauka saboda duk wanda ya sha giya yayi maye sai aikata abubuwa waɗanda ba su dace ba haka dan caca idan aka tatike shi duk wani bala'i da duk wata jaraba za ta biyo baya sai yace wa manafi'u linnas kuma akwai amfani wanda ya wuce a lissafa ga mutane sai yace wa ismuhuma akbaru min naf'ihima amma zunubin da akan dauka game da giya da caca yafi girman amfanin da ake samu haka aka dau lokaci ubangiji ta'ala sai ya turo sakon da yake nuna haramcin shan giya amma ba a kowane lokaci ba idan lokacin sallah ya shiga a lokacin nan to shan giya haramun ne sai an gama sallah kamar yanda ubangiji ta'ala ya turo sakon ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kar ku kusaci sallah halin kuna maye kaga wannan kenan in lokacin sallah yayi wannan aya tana nuna shan giya haramun ne amma in lokaci ya riga ya wuce bayan mutun ya gama sallah to ba laifi bane bai sha har aka zo kan mataki na uku wanda a karshe gaba daya kwata kwata ubangiji ta'ala ya turo sako sakon da ke haramtar da giya wanda Aisha Allah ya kara mata yadda tace hikima ta ubangiji subhanahu wataala da jin kai na shi game da wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato at-tadarrush bi asannu wajen shar'anta hukunce hukunci tace inda a ce a lokaci daya Allah ya turo sakon cewa an haramta giya to da al'amari ya nauye akan jama'a wasu in sun samu karfin imanin da za su daina wasu ba za su daina ba to amma saboda jin kai na ubangiji subhanahu wataala game da bayinsa ubangiji ta'ala sai ya turo sako ɗaya bayan ɗaya sai da aka zo mataki na uku sannan Allah ya yi bayanin cewa an haramta giya daga yau shine hikima daga cikin hikimomi na ubangiji subhanahu wataala da ya saukar da wannan alqur'ani daki-daki a tsawon shekara 23 ko mu ce shekara 22 da wata 6 kamar yadda ya faɗa wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqs wa nazzalnahu tanzila to dan haka shine Umar yake faɗa yace innahu nazala tahrimul qamri yace lalle ya ku jama'a ku tabbata cewa haramtar da giya sako ne wanda ya sauka daga wajen Ubangiji subhanahu wataala ita ce fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratul maida ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa an salah fa hal antum muntahun ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai innama al-khamru kusan da cewa lalle giya wal maisiru da caca wal ansabu da gumaka wal azlamu da kibban duba ubangiji ta'ala yace gaba ɗayan su rijsun min amali shaytan datti ne daga cikin aikin shaytani fajitani buhu ubangiji ta'ala yace ku nisance su la'allakum tuflihun dan ku rabauta da aljanna a gobe kiyama sai yace innama yuridu shaytan kusan da cewa kadai shaytani na ni fil khamri game da giya wal maisiri da caca an yuke a bainakum al'adawata shaytani yana nihi ya afkar da gaba da kiyayya tsakankanin ku fil khamri game da giya wal maisiri da caca waya suddakum an zikrillah kuma yana nihi ya bishirar da ku game da ambaton Allah wa anis salati hakanan game da tsaida sallah a lokacin ta fa hal antum muntahun ubangiji ta'ala yace ya ku bayina ko ku masu hannuwa ne akan wannan hani da namku a waɗannan ayoyi guda biyu malamai suka yi bayanin cewa fuskokin da Allah ya haramta giya a cikin waɗannan ayoyi guda biyu sun wuce a lissafa farko da yace ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaytan. Kaga sai ya ce rijisun min amali shaytan datti ne daga cikin aikin shaytani. Kaga nan da ya ce rijisun najasa ne. Najasa ko ai haramu ne, duk abin da najasa ne haramu ne. Kaga anan sai ya ce rijisun datti ne najasa ne, amma fa giya ba najasa bace ba wanda take hissiya. Najasa ce wanda take ma'anawiya. Dan haka in giya ta zuba a jikinka ba za ka ce ba najasa ta zubo maka sai ka wanke za ka yi sallah. An gane ko ana ni najasa ce a ma'anance, me yasa? Saboda tana taba hankali. A wannan gaba da yace rijisun giya najasa ce, wannan dalili ne wanda yake tabbatar da harancin giya. Sannan sai yace min amali shaytani, kuma daga cikin aikin shaytani. Dan Allah ya nuna mana munin abu, mu kyamace shi mu nisance shi, sai yace yana daga cikin aikin shaytani. Wa yake bukatar a ce aikin sa yayi kama da na shaytani? Inde mai hankali ne ba zai yarda ba, zai amince ba a matsayin shi na mu'min. Gaba ta uku sai Allah yace fajitani ku nisanci giya. Kaga umarni ne Allah ya mana cewa mu nisance ta. Kaga wannan dalili ne wanda yake nuna haramcin ta. Gaba ta hudu sai yace la'allakum tuflihuna, dan ku rabauta da aljanna a gobe kiyama. Domin duk abin da zai sha makance tsakanin bawa da rabauta da aljanna a gobe kiyama, to wannan abu haramu ne. Duk abin da zai janyo ma matsala a gobe kiyama ya hana ka shiga aljanna, to wannan abu haramu ne. Sai yace kuma inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Gaba ta biyar kenan. Ku san da cewa shaytani na nihi ya abkar da gaba da kiyayya tsakankaninku game da giya da caca. Duk abin da zai hada zai janyo gaba da kiyayya tsakankanin mu'mini, to wannan haramu ne. Gaba ta biyar kenan. Sannan sai yace wa yasuddakum an zikrillah, kuma yana nihi ya bujirar da ku game da ambatan Allah, ma'ana ya sha makance tsakaninku da ambatan Allah. Ina dan giya, ina ambatan Allah wanda baya cikin hankalinsa. Duk abin da zai sha makance tsakaninka da ambatan Allah, to wannan baya halatta. Sannan wai su da kuma an zikirillahi wa anis sala, sannan kuma zai hana ku game da tsaye da sallah a lokacin da duk abin da zai sanya ka jinkirta sallah game da lokacin da, to haramu ne. Gaba ta bakwai kenan. Sai Ubangiji ta'ala ya ce fa hal antum muntahun, shin ko ku masu hannuwa ne? Wannan istifham ne bi ma'ana amr, bi ma'ana al-amr, bi ma'ana intahu, ku hannu, ku kai matuka, ku taka birki game da shan giya, ku daina daga yau. Wannan ita ce gaba ta takwas wanda ke nuna haramcin giya a waɗannan ayoyi. Shi ne Umar ya ce innahu nazala tahrimul khamr, ku san da cewa wato haramtar da giya ya sauka daga wajen Ubangiji subhanahu wataala. A lokacin da ayar ta sauka, mu'minai suka faɗa intahaina ya rabbana, intahaina ya rabbana, ya Ubangijinmu mun hannu, ya Ubangijinmu mun hannu. Duk giyar da suka dakace ta suna jiran lokacin tsadar ta yi su fito su sayar da ita. A ran nan suka fito da ita kan titina suka ringa zubar da ita a birnin Madina, sai da aka yi kurama ta giya. Hatta da wani sahabi ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullahi, akwai giya ta marayu a gona a ajiye, ya za mu yi da ita? Ko muna iya yin bunegar da ita? Manzon Allah ya ce a ita ma aka fito da ita aka zubar da ita. Wannan ya isa ya nuna mana matsayin mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yanda suke da meka wuya da ji da bi dari saman dari ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da zaran an ce an hane su game da kaza, to take yanke za su meka wuya ba maganar sai an jima. Wannan kuma ita ce ka'ida, kuma shi ne abin da ya zama wajibi a kan mu'mini. Idan kana aikata aiki ka samu labarin cewa abin nan da kake aikatawa haramu ne, to ya zama wajibi a kanka take yanke ka daina. Don haka mai akdari Allah ya ji kansa yake cewa wa an yaturukal ma'siyata fi sa'atiha in kana mutaraddisan biha. Wajibi ne akan mumini ya daina saban Allah a lokacin da yake saba masa, koda ya kasance yana cuɗanye da wannan aiki, to in dai wa'azi ya cin masa take yanke zama wajibi ya daina. Don haka da wannan sako ya sauka, take yanke suka ringa fito da giyar suna bulbular da ita akan titi. Shi ne sai ya ce wahiya min khamsa, Umar ya ce giya akan sarrafa ta wato daga abubuwa biyar kenan a wannan lokaci abun su abubuwa ne guda biyar wanda ake sarrafa giya da su wanda uku daga cikin biyar kin abubuwa ne waɗanda suke na kayan zaki uku biyun kuma wato kwaya ce daga cikin abubuwan da ake shukawa shine yace minal inabi wato akan sarrafa giya wato da kwayar inabi kenan ƴaƴan inabi idan aka ce inab anan a Hausa ba mu da shi dan haka ban san sunan shi ba iya dai Bature yana kiran shi riza shine inab jam'un sa shine a anab sai yace watamri wato kuma da dabino kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakran wa rizqan hasana shine yace minal inabi akan yi giya da ƴaƴan inabi wal tamri yace da dabino sai yace wal asali kuma da zuma sai yace wal hindati kuma akan yi ta alkama washa'ir kuma akan yi giya ta sha'ir sha'ir kwaya ce ta abinci wanda yana kama da alkama amma ba alkama bace an gane ku waɗannan abubuwa biyar a wancan lokaci da su ake giya in ma a yi giya ta inabi ko giya ta dabino ko giya ta zuma ko kuma giya ta alkama ko kuma giya ta sha'ir to dan kada wani ya fahimci cewa giya ta takaita ga waɗannan abubuwa biyar in ba da ɗaya daga cikin su ba aka yi to wannan kawai ana iya sha ba laifi bane ba dan haka Umar sai ya zo da cewa wal khamru ma khamara al aqla yace giya yace duk abin da ya jirkita hankali ya lullube hankali mutun ya ringa ya kasa gane daidai to wannan shine ake kira da giya duk abin da yake rufe hankali ya sanya mutun ya ringa tafiya a baibai to wannan shine ake kira da giya dan haka malamai suka ce in aka ce al khamr giya ismu li kulli ma khamara al aqla wa gaqahu min ayyi naw'in min al ashriba wato in aka ce giya suna ne wanda ya kunshi duk abin da ke jirkita hankali ya lullube shi ko ma menene daga cikin kayan shaye-shaye ko ma da mai aka yi in dai zai juya hankali to wannan sunan shi giya sawa'an abin da ake sha ne ko kwaya ce wanda ake hadiya ko kuma ci ake duk abin da ke juya hankali sunan shi giya an gane ko dan haka shine anan Umar yace wala khamru yace ma khamara al-aqla yace in aka ce giya wato ma khamara al-aqla wato shine abinda ya rufe hankali mutun ya kasa gane abinda zai amfane shi balantana ya kusance shi ya kasa gane abinda zai cutar da shi balantana ya kusance shi to wannan shine ake nufi da giya kenan dan haka wannan kaida ce dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu muskirin khamr wa yake cewa kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram manzo Allah yace duk abin da ke sanya mai giya ne manzo Allah yace dukkan giya fa haram ce kenan duk abin da mutun zai sha in dai zai sanya shi mai to wannan sunan shi giya ko ma menene kaga wannan kenan abubuwan da ake giya da su a wancan lokaci amma galibin giyar da ake yi a yau ta sha bamban da irin waɗannan abubuwa kamar yanda a cikin maguzawa su ta me suke maimakon ana ta alkama ko ta sha'ir su da dawa suke yi ko kuma da hatsi ita ce wadda suke kiranta burkutu kenan sai yake an gane ku kenan wannan sai yace wala khamru ma khamara al aqla in aka ce giya do abin da ya jirkita hankali anan me zamu iya fahimta kaga da wanda ya sha giya da wanda ya sha kwaya da wanda ya sha tramol da wanda ya sha valium da wanda ya busa taba wiwi gaba ɗayan su hukuncin su hukuncin wanda ya sha giya an gane ku gaba ɗayan su hukuncin su ɗaya ne a wajen Allah subhanahu wataala kuma su bayani zai zo duk abin da Allah ya haramta kaɗan kinshi da yawan shi haramun ne tare da cewa shi tramol da valium asali magunguna ne aka yi saboda wata maslaha ga dan adam abinda ya shafi gangan jikinsa shi karamar kamar yadda suke fada ba sani ba muka yi sani wanda yake na hakika akan shi cewa magani ne wanda yake na gajiya kamar yadda ake fada shi kuma valium abu ne wanda yake sananne magani ne wanda yake na bacci wanda misali in bacci ya ki zo ma mutum idan ya sha da izinin Allah zai yi to mutane dan shedanci sai suka juya shi suka maida shi kwaya suke sha sama da ka'idar yanda likita ya haddade zaka samu kamar kwayar valium wani ya hada 20 wani 30 wani 40 din yayi mai kaga shi kuma don a ka'ida maganin da likita yake badawa a sha a lokaci ɗaya in za a sha babu kwayar maganin da ake shan sama da biyu ko kuma uku ko kuma hudu duk a likitance likita ba zai ce maka ba a lokaci guda ka zo ka sha kwayar magani biyar ko zuwa goma ko sama da haka a lokaci guda galibin maganin da ake sha baya wuce kamar misali kwaya biyu a lokaci guda in kamar wanda yake kenan mai san kusan ne galibi dai kwaya biyu ce ake sha in mai 250 ne in babba ne kenan ya sha kwaya hudu a lokaci guda to amma su waɗanda suke shan valium don su yi maye a lokaci guda mutum sai ya sha sama da kwaya 40 kuma har ya zo ya yi masa wani gama-gama su mashaya tramol ba shi kadai suke sha wasu su sa a hada musu da kafe da wani menene su gangama wai shi so yake wai ya tada shi wai ya motsa shi to kaga ya wuce ka'idar da aka yi to don haka kenan asali magunguna ne amma kasancewar duk wanda ya sha wannan magani da sunan ya yi maye ko da bai yi mayen ba to da shi da wanda ya sha giya duka hukuncinsu ɗaya a wajen Allah to shi ne sai ya ce salatu Umar ya ce abubuwa guda uku ya ce wadittu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana ahida ilaina fiha ahadan nantahi ilaihi ya ce al'amurra guda uku Umar ya ce wallahi na yi burin ina ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya mana wata wasiya game da su wanda za mu taka burki ya zamanto mun kai karshe a wajen sanin su ya mana bayani daki-daki farko sai ya ce aljaddu wato shi ne abinda ya shafi gadon kaka saboda game da al'amarin kaka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu sabani game da gado na kaka da yawa daga cikin sahabbai sun tafi akan cewa kaka yana yin gado tare da ƴan uwa an gane ko misali mutum ne Allah ya masa rasuwa ba mahaifi sai kakan shi sai kuma ƴan uwan shi waɗanda suke shakikai ko ƴan uwansa waɗanda suke lo'abbai to anan wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda na daga cikin su shine Zaid ibn Sabit Allah ya kara masa yadda wanda ya samu shaida daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa gaba ɗayan sahabbai wanda ya fi su sani yanda rabon gado yake da fahimtar sa manzon Allah ya ce Zaid ibn Sabit to Zaid ibn Sabit Allah ya kara masa yadda ya tafi akan cewa kaka yana yin gado tare da ƴan uwa dole zai zo yayi gogayya da su an gane ku yayi gogayya da su a dau ɗayan sa daga cikin shida a bashi me yasa saboda kasancewar wato anan sun tafi akan cewa shi kaka wato ya kusanci wannan mamaci ta hanyar kenan mahaifin wannan mamaci saboda haka kenan ta nan ya samu kusaci kamar yadda su ƴan uwa suka samu kusaci ga wannan mamaci ta hanyar uba da ya hada su don haka waɗanda suke kan haka daga cikin malamai akwai al-Imamu Malik Allah ya ji kansa da al-Imamu Shafi'i da al-Imamu Ahmad da sauran malamai sun tafi akan cewa kaka baya kare ƴan uwa game da cin gado kaga kanjara in uba ne misali yanzu mutun Allah ya masa rasuwa ya bar mahaifinsa kuma ya bar ɗan uwansa gaya shikikai uwa ɗaya uba ɗaya kuma ga baban shi kaga uba ya kare su ba za su ci komai daga cikin gado ba an gane ku uba ya kare ɗan uwa ba sa gado to dan haka su waɗannan ɗan uwa sun samu kusaci zuwa wannan mamaci ta hanyar cewa uba ya hada su kamar yanda shi kaka ya samu kusaci da wannan mamaci ta hanyar cewa shi ya haifi baban wannan mamaci to dan haka anan suka tafi akan cewa kaka yana yin gado wato tare da ɗan uwa kenan maganar a ce kaka ya kare ɗan uwa ba za su ci komai kamar yanda uba yake kare su to wannan bai taso ba tare da cewa kuma da yawa daga cikin sahabbai wanda na daga cikin su Abubakar Allah ya kara masa yadda da wasu daga cikin su wanda kuma al-Imamu Abu Hanifa akan haka yake na cewa kaka matsayin uba yake idan mutum Allah ya masa rasuwa ba da ba jika ga ɗan uwan shi kuma sai kakan shi to wannan kaka ya kare waɗannan ɗan uwa ba za su ci komai ba shi kadai zai zo ya yi rubda ciki akan dukiya domin ya tsaya matsayin uba kamar yadda uba yake kare ɗan uwa to kaka shi ma ya kare su to dan haka wannan mas'ala ta gado wanda yake na kaka mas'ala ce wadda an samu sabani tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sun tafi akan cewa matsayin uba yake indai akwai kaka to ɗan uwa shiki ɗan uwa ba sa gado kamar yadda in akwai uba ɗan uwa ba sa gado suka ce ai domin Ubangiji ta'ala ya ambaci kaka a matsayin uba ayoyi a cikin alkur'ani sun wuce a lissafa mai annabi Yusuf alaihi salam yake faɗa wattaba'tu millata aba'i Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub yace na bi tafarkin uwaye na shine Ibrahim da Ishaq sai yace da Yaqub kaga mahaifinsa shine annabi Yaqub Ibrahim mahaifin kakansa ne kakanci wanda ya haifi mahaifinsa shine Ishaq amma gaba ɗaya sai ambace su cewa uwayen shi ne kamar yanda a can cikin suratul Baqara wasiyar da annabi Yaqub ya ma ƴaƴansa kamar yanda Allah ya hakaito mana wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhada'a idha hadara yaquba al-maut idha qala li abihi ma idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun kaga anan jikoki ne na annabi ibrahim amma suka ambaci cewa ibrahim mahaifin kakansu da kakan nasu isma'il da kakansu ishaq suka ambace su a matsayin cewa uwaye wanda ayoyi sun wuce a lissafa akan wannan matsala to shine anan Umar Allah ya kara masa yadda yace ina ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya mana wata wasiya wadda zamu kai matuka game da sanin gado wanda yake na kaka kenan domin sabani ya yawaita a tsakanin sahabbai akan wannan matsala sai yace wal kalala wato da gadan dariya me ake nihi da gadan dariya shine duk mutumin da Allah ya masa rasuwa ko macen da Allah ya mata rasuwa ba da ba jika ba uwa ba uba to duk abinda mutum ya bari na gado anan ana kiran shi gadan dariya saboda duk mutumin da ya mutu ba da ba jika ba uwa ba uba to waɗannan ƴan uwa waɗanda suka kusance shi kawai su za su yi rubda ciki akan dukiya gado ne wanda yake na dariya domin me yasa ba su sha wahala ba suka samu wannan dukiya an gane ku to amma duk wanda ya mutu in dai akwai uba ko akwai ɗa ko akwai jika to wannan gadon sa ba gado bane ba wanda yake na dariya me yasa saboda ya bar asali ko kuma ya bar rishi uba shine asali an gane ku domin kowa ta hanyar uwa da uba aka same shi rishi sune yaya da ku jika to shine anan Umar yake cewa ina ma a ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya mana bayani game da wato gado wanda yake na dariya domin game da gadan kalala wasu sun tafi akan cewa ɗan uwa wanda wato uba ya hada wanda uwa ta hada ku da su wato ba sa gado kenan matukar akwai uba wato ko kaka an gane ko tare da cewa wasu suna ganin cewa idan mutun ya mutu inda ba da ba jika in akwai kaka ko akwai uba to zai iya yin gado to amma a takeice kasancewar inda akwai uba to ɗan uwa wanda uwa ta hada ku da su ba sa gado sharadin dan uwa dubin mi yayi gado ya zamanto babu asali na mamaci kuma babu dashi kenan shi wanda Allah ya masa rasuwa babu uba sannan kuma babu da ko jika amma matukar akwai uba ko da ko jika to dan uwa wanda uwa ta hada ku baya gado an gane amma kaka bi isa ba ya kare ɗan uwa waɗanda uwa ta haɗa ku kamar yanda akan wacce matsala kenan yanda wato da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka suke tare da cewa su sa Abubakar Allah ya kara musu yadda suna ganin in dai akwai kaka ɗan uwa shakiki ko lu'abi ko lu'ummi baya gado to shine yace wal kalala wato da gado wanda yake na dariya ina ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani mai gamsarwa wanda zamu kai matuka akan wannan kenan ya zama to babu wani sabani na uku sai yace wa abwaabu min abwaabir riba wato da babuka daga cikin babuka waɗanda suke na riba domin riba tana da fadin gaske an gane ko an samu sabani tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wasu abubuwa na cewa shin akwai riba a cikin su ko babu riba a takeice wannan hadisi da malamin ya zo mana da shi yazo mana da shi domin ya nuna mana cewa giya dukkan nau'ikanta da koma wace iri ce haramu ce kadan ginta da yawanta duk abin da ke sanya mai sunan shi giya ba haramu ce kenan dan haka koda allura mutun ya tsoma a cikin kwalbar giya ya dashi to wannan ya sha giya da shi da wanda ya sha ka zai guda duka matsayin su daya domin duk abin da Allah ya haramta kadan kin shi da yawan shi haramu ne sawa'an mutun da ya sha yayi mai ko bai yi mai ba in dai kaya ne wanda an tanade shi saboda mai to duk mutumin da ya sha yayi mai to wannan ya sha giya kamar yanzu misali alcohol ai ba an yi shi bane dan a sha ai mai an yi shi ne ruwa ne wanda yake na magani to amma wasu suke sha su yi mai kenan da wanda ya sha kadan kin shi yayi mai da wanda ya sha da yawa yayi mai da wanda ya sha dan kadan bai yi mai ba duka wannan giya ce kuma yanzu misali kamar wani magani da suke yawo da shi suke wani wanda yake cikin wani bakar kwalba suke maganar wani na wankin ciki ne wanda suke su guda yake komai to shi ma kayan mai galibin wanda zaka ga suna shan wannan magani daman mashaya ne kayan mai على حديث الثاني والتسعون بعد الثلاثين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال كل شراب أسكر فهو حرام قوله البدع نبيذ العسل وفي حديثنا دري أكد تسئين بيو رواية عائشة الله إكرامة يبدا تكيب دا للي منظم الله صلى الله عليه وسلم أما ستنبيا غمد وننوئي نكايا شا واند أكي كيرنش البتا البتا واتوز إميني واند يكي نزمة واند كايا شا نين متانا يمن معنى كوكا كولا جيتا متانا يمن أو نلوكتش an gane in aka ce nabiz kenan shine wannan a Hausa ana kiran shi madi ko kacin tsine wanda kamar misali dan adam yana buƙatar ya sha wani kaya wanda yake mai zaki wanda yake mai dadin dandano to a lokacin nan su sukan yi tsine wato da zuma kamar yanda a yau ake irin waɗannan kayan shaye-shaye lemu kala-kala ga suna to a wannan lokaci su sukan yi zume ana yin na dabino ana yin na zuma da sauransu kamar yanda anan da ana yi kamar misali ana kiran shi madi shi kuma da buri suke yin shi ma'ana guruba kenan da ita ake yin shi. To su mutanen Yaman suka yi tsime, tsime wanda yake na zuma, shine aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya game da shi wannan albita. Faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da su, kullu sharabin askara fa huwa haram. Manzo Allah yace duk abin shan da ya sa maye, manzo Allah yace haramun ne. Kaga tambaya aka masa game da wannan nau'i na kayan sha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yazo da jawabi, jawabi wanda yake haddade, wanda ma'anarsa kenan ba maganar alura da sabanin suna, iya abinda za a kalla shine hakikanin abu. In dai ma'ana ta zama daya, to gaba ɗayan shi sai kai masa zuwon goro koda suna ya saba. An gane, koda suna ya saba. Tambaya suka masa game da tsime wanda yake na zuma, wanda ake kiran shi albita, shin yana halatta a sha ko baya halatta? Manzo Allah ya ce kullu sharabin askara fa huwa haram, duk wani abin sha da ya sanya maye, manzo Allah ya ce to giya ne. Kaga shi wannan albita kin, wanda wasu sukan bari ya zuma, in ya zuma din suka sha su yi maye, da sunan cewa sun sha wai a matsayin cewa Coca-Cola ne da sauransu. To manzo Allah sai ya musu bayani, bayani mai gamsarwa, bayani haddade, duk abin da yake sanya maye manzo Allah ya ce giya ne. An gane, ko duk abin sha wanda ya sanya maye manzo Allah ya ce haramun ne. Dan haka kenan ba a kallon suna koda suna ya saba, kamar yanda misali in ka dauki giya, da yawa zaka ji an bata sunaye daban-daban. To malamai suna da ka'ida, suka ce al asma'u la tughayyiru al haqa'i, sunaye ba sa canza hakikanin abu, ba sa canza hakikanin abu. Kamar yanda su Larabawa abinda suke kira giya wai mashrubatu ruhiyya, kayan sha waɗanda suke na dada da rai, alhali kuma giya ce, domin an aka sha maye yake. Kamar yanda anan zaka ga an mata sunaye waɗanda suke daban-daban, to waɗannan sunaye ba sa canza hakikanin abu. In dai abu ne wanda yake na maye, ko da suna dubu aka bashi, sunan da babu abin da ya kunshi maye, to sunan shi giya, baya halatta a sha. Dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana haramcin duk abin da yake sanya maye, sawa'an abu wanda ake sha ko wanda ake ci, ko kwaya wanda ake haɗiya, ko allura wadda za a ma mutum da sanya shi maye, ko wata goda da mutum zai shaka ta sanya shi maye, ko wani hayaki da mutum zai gusa, gaba ɗaya sunan shi giya. Duk abin da ke sanya maye manzo Allah ya ce haramun ne. Wannan kuma ya haɗa kaɗan ƙinsa da yawansa. Don haka kasancewar ita shari'a ta musulunci shari'a ce wadda ta zo domin ɗan adam ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali, ya azurta a nan duniya, sannan ya azurta a gobe kiyama. Don haka kaga matsalolin da suke tattare da giya sun wuce a lissafa, domin game da shan giya akwai tuzartar da wata babbar ni'ima daga cikin ni'imomin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma bayansa, ita ce ni'ima ta hankali, wanda hankalin nan Allah ya azurta mu da shi domin mu kasance a cikin hayyacinmu a kowane lokaci, mu san wane ne Ubangijinmu, mu san kuma menene haƙƙin shi, mu kadaita shi a cikin ibada. Mumini da'iman so ake a same shi akan ayyuka na ibada. To wanda ya sha giya, ko mu ce ya sha kayan maye, kaga ya gusar da hankalinsa. Wannan hankali ni'ima ce babba wanda ya zama wajibi ya kiyaye ta, amma ya tuzartar da ita. Kuma sannan bugu da ƙari ga tuzartar da dukiya, game da shan giya akwai tuzartar da dukiya, sannan kuma sannan akwai tuzartar da lafiya, saboda giya tana haddasa rashin lafiya, rashin lafiya da take kai dan adam zuwa ga halaka. Don haka mafasid, ko kuma mu ce adrar, waɗanda suke game da shan giya sun wuce a lissafa, cututtukan sun wuce a lissafa, ga tuzartar da lokaci da sauransu. الحديث السادس والتسعون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمدوها فباؤوها wato Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa labari ya cimma Umar Allah ya yadda da shi cewa wani daga cikin sahabbai wato ya sayar da giya ya karbi kudin kamar yanda riwaya ke cikin Sahihu Muslim ta bayyana mana wani ne daga cikin sahabban wanda ya sayar da giya ya karbi kudin wato shine Samura ibn Jundub Allah ya kara masa yadda Umar Allah ya yadda da shi ya wakilta shi ya je can ya karbo kudin karo jizya kenan kudaden da ake amsowa daga hannun arna sune Yahudawa da ɗan mushar wanda suka ki musulunta suka ce a bar su akan addinin su suka yarda suka amince za su ba mu'minai jizya a kowace shekara za su ba da kudin karo to samura da aka aika shi in babu kudin da za a bada in an ce sai giya to yakan karbi wannan giya sai ya sayar da ita sai ya karbi kudin sai ya hada ya kawo ma Umar shi a iya zatansa cewa yin haka ya halatta an gane ku ya san da giya haramun ci to amma yana zatan cewa kenan akan iya karbar kudin shi arne in ba shi da kudin da zai bada sai giyar kenan akan iya amsar giyar sai a sayar da ita a nan wajen arna sannan a kulle kudin a zo da shi to haka ya ringa tattaro kudin karo in ma giya ce sai a bashi sai ya sayar da ita sai ya zo da kudin labari sai ya cimma Umar tunda shi Umar shi ya wakilta shi a birnin Basra yaje ya tattaro kudin karo sai yake haka to labari sai ya zo ma Umar cewa ai Samura Allah ya kara masa yadda yakan karbi giya a matsayin karo daga hannun arna ya sayar da ita ya zo maka da kudin Umar sai yake faɗa yake cewa qatalallahu fulana yace Allah ya la'anci wani lafazin qatala bi ma'ana la'ana amma wannan salo ne wanda yake nazance na larabawa wanda yana gudana akan halshen su amma ba sa nihin abinda kalimar ta kunsa Umar yayi amfani da wannan kalima ba dan komai ba saboda kai matuka a wajen tsawatarwa amma ba dan yana addu'a da cewa wanda ya aikata wannan aiki Allah ya tsame shi ya fitar da shi daga cikin jin kansa ba haka Umar yake nihi ba saboda mutane su shiga hayyacin su shine yace qatalallahu fulana Allah ko ila anci wani yace alam ya adam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala qatalallahu alyahud yace yanzu ne san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa qatalallahu alyahud Allah ya tsine ma Yahudawa hurrimat alaihim ushum an haramta musu wato kitse lafazin shuhum jam'i ne na sham an haramta musu kitse Ubangiji ta'ala ya haramta musu kitse a sababin ita da iyakokin sa da suka yi kamar yanda yake wa alal ladina hadu haramna kullu dhi zufur wa min al-baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma illa ma hamala zuhuruhuma aw ila hawaya aw makhtalata bi abu zalika jazainahum bi baghihim wa inna la sadiqun Allah ya haramta musu cin kitse da Allah ya haramta musu cin kitse yace fajamaduha maza Allah yace sai suka ringa narkar da wannan kitse fa ba'uha suka ringa sayar da wannan kitse kuma suke cin kudin an haramta musu cewa daga yau an haramta musu cin kitse to me za su yi sai su narkar da wannan kitse su je su sayar da shi sannan sai su ci kudin Umar anan ya kiyasta haramcin sayar da giya akan haramcin wato sayar da abin da Allah ya haramta saboda su Allah ya haramta musu cin kitse to amma sai suke sayar da shi suke cin kudin dan haka malamai suka aje ka'ida suka ce duk abin da cin kudin shi ya haramta to sayar da shi haramun gani ko kaga su anan an haramta musu cin kitsan amma me suka yi ba ci ba suke to amma sai su narkar da kitsan su sai da kuma sannan sai su ci kudin kenan dan haka suka ce duk abinda kudin shi ya haramta kenan sayar da shi haramu ne dan haka anan tunda giya Ubangiji subhanahu wataala ya haramta mana cin kudin ta domin giya haramun ce dan haka sayar da giya haramu duk wani abu kenan wanda ya shahida kasuwancin ta sayar da ita ko sayan ta ko da kwanta wannan gaba ɗaya haramu ne baya halatta da haka kenan malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana cewa kamar yanda Allah ya haramta mana shan giya, to haka kasuwanci na giya saye da sayarwa ta haramu ne. Karin bayani akan hadisin insha Allah zai zo a darasi na gaba. Da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.